你把工具交过来，把门给我。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya kara hada mu a yau lahadi 21 ga watan ramadan shekara 1445 wanda yayi 31 ga watan march shekara 2024 a daidai wannan rana da muke karatu cikin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala yake cewa auka sayyibin ko kaman wani girgije ne wanda yake dauke da ruwa min as-sama'i ya zubo daga sama fihi zulumatun a cikin girgijin akwai dufai wa ra'dun da kuma tsawa wa barqun da kuma walqiya yaj'aluna asabi'ahum suna sanya hannayensu fi adanihim a kunnuwansu min as-sawa'iqi saboda gudun wannan tsawa ka ta fada musu hadaral mauti suna wato gudun mutuwansu wallahu muhitun bil kafirin Allah ta'ala a gewe yake ga kafirai baki daya ya kadul barqu yakhdhabu absarahum shi wannan walqiyan saura kirse fauce gannan su duka kullama adaa lahum diyayin da ya haska musu gaban su mashawfi sai su tafiya a cikin wannan haske din wa idha adlama ya inda kuma wannan haske dauke duhu alaihim ga kansu qamu su tsaya cak walau sha Allah da Allah ta'ala ya ga dama la dhahaba bi sab'ihim wa absarihim da ya tafi da jin su da ganin su baki daya إن الله على كل شيء قدير قال لي الله تعالى من يكون كم كومي جيه إذن بقى متابا من تفسير وانا آية من جرمه من فدي أدن قلي من غنونا ما لمي أكنت من غنونا ما لمي أدن قلي أبن دا غالب ما لم تفسير سكفت فيها إزواك فسرتا يو إن شاء الله ذامك آرشي فسر وانا آية من فدي كما أبن دا وصل صورة ما لمي سكي غني تفسير آية وانا فدا بجيه sannan kuma sai mu rairaye abinda muke jin ya kamata a fade su na darussa a wannan awanin ayoyi guda 13 da Allah ta'ala yake bayanin munafikai Allah ta'ala yake cewa auka sayyibin minas samai koko kace kamar wani wato girgije ne wanda ke dauke da ruwa mun ce wannan au wannan ma'anar shi wawu baul aqab ne wa kasayyibin inda wani ibn athiyya yana cewa za ta iya daukar au din sai zama abinda ake nufi shine mathilhum bi hadha aw hadha wato ka dauki wannan misali in ka ga dama kuma ka dau wancan misali yace wannan za ta iya dauka li takhayyur din amma dai ibn jarir yana cewa aw din lil abati aw kasayyibin min as-sama'i Allah ta'ala anan yana buga misali ne da halin munafikai sai ya buga misali zubowan girgije ruwan sama da alqur'ani mai girma da kuma musulunci da shari'a da kuma qur'ani ke zuwa da shi ya buga shi da wato girgije na ruwa saboda girgije shi ma yayin da ya zubo yana amfanan mutanen duniya baki da shi ma ka Qur'ani yake amfanan mutanen duniya Allah ta'ala yake cewa fihi zulumatun wannan ruwa yana da wato dufai Allah ta'ala ya buga misalin wannan dufai da ke cikin abinda Qur'ani yake ambato na kafirci da munafinci da kuma masu munafincin to shine zulmatin Allah ta'ala idan ya sako da wahayi to a cikin wahayin kuma akwai wasu bangarori na sifofi da ake fada na wato kafirai ko munafikai Allah ta'ala ya ce wara'dun ar-ra'd muka ce shine wato tsawa anan Allah ta'ala ya kamanta tsawa da kuma wato abinda yake sakowa na qawari'ut tanzih na wato razani da yake sakowa a cikin Qur'ani wanda idan wato munafikai suka ji tarta'idu bihi qulubul munafiqin idan munafikai suka ji wato zuciyarsu za ta rabarbaka za su ji tsoro za su ji tsoron abinda Ubangiji ya tanadar musu na wato tanadi mai tsanani na azabansa suna tsoron kuma Ubangiji ya nusashe da mu'minai sun nusashe da manzon Allah ya nusashe da mu'minai akan cewa a dan mataki akan su a faɗi sunayen su a bankade su to shine wara'adun alaf Allah ta'ala ya ce wa barqun albar shine wato hujjoji na Qur'ani Allah ta'ala ya siffanta hujjoji na Qur'ani yake zuwa da shi da walqiya abinda ya hada su guda biyu shine wato yadayin hasken hujja da Ubangiji ke saukarwa duk wani wanda yake da hankali to ya kamata idan ta sako to ya mika mata wuya to ana sai kamanta hujja da Qur'ani yake bayarwa da wannan wato walqiya din munafikai yayin da wato Qur'ani yake saukarwa yake saukowa da razanin sa da kuma shiriyarsa to suna jin tsoron abinda duk yake wato Allah ta'ala yake wahayi shi ga manzon Allah suna tsammanin a duk wani wato tari idan aka yi to za a fadi wani wato dabi'ar su ne kar a ce a dauki mataki akan su a fada a ce a dauki mataki akan su ko aka ce su ko abin da ya kamata wannan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya wato hannuwan su a kunnuwan su minas sawa'iq saboda wato wannan tsawawaki da yake zuwa daga sama anan shi ma Allah ta'ala yana kamanta wannan tsawawaki da kuma wato tsawa da yake aikowa yake yin wahayin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato tsawa da yake yi da kuma duk wani gargadi da yake mummunai yake ma kuma duk wani wanda yake ji ya kamata ya saurara to su kafiran kuma suna jin tsoron ire-iren wannan tsawawaki din suna jin tsoron me zai je ya kawo kar wata rana Ubangiji ya saukar da wahayi ya tsawa ya ce ware da sunan shi ware da sunan shi ware da sunan shi a kashe shi hadar al-maut suna yin haka saboda suna gudun wato mutuwar su kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka fassara wallahu muhiqun bil kafirin Allah ta'ala a gewe yake ga kafirai wato Ubangiji ya riga ya zagaye su da ilimin sa da kudrar sa da ikon sa ya riga ya zagaye su saboda kan shi zai tara su ya iya tara su kuma zai dauki mataki akan su ko ya halaka su ko kuma ya bar su su je lahira kuma ya musu hisabi Allah ta'ala sai ya cigaba cewa ya kadal barqu yaqtafu absarahum sauraƙin su wannan walƙiya wato hujjan Qur'ani ya fauce gannan su wato sauraƙi kaɗan hujjojin Qur'ani ta zama ta rinjaye su saboda tsananin haske da hujjan Qur'ani take da shi wato duk wanda ya je hujjan da Qur'ani ke bayarwa a cikin littafin to zai ji wato yana da haske ƙwarai da gaske to su ma munafukai idan yayin da Ubangiji ya zo yana bada sukofin su sai su tsammanin kamar sauraƙin su ba a faɗi sunayen su sai su dinga jin cewa ma to anya ma idan aka sake saka da wani wahayin wannan Qur'anin ba zai zama ya banka da ragowa abinda ya musu saura na asirin su ba to shine yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi sana kuma diya yayin da Qur'ani ya sako da wasu ayoyin sa nan an siffata hasken Qur'anin ne da hasken ayoyin sa diya yayin da Qur'ani ya sako da wani da hasken ayoyin sa to idan abinda ya sako da shi na hukunci ya wato yana yayi daidai da san zuciyar su munafika to shikenan sai su karba su ce sun ji dadi su ci gaba da kuma kafa hujja da wannan ayoyin da wanda yake yayi daidai da san zuciyar su kaga idan Qur'ani ya sako yace a musu mu'amala ta musulmai to shikenan sai su ji dadi sai asuba musulman ne idan Qur'ani ya sako yayi magana yace a ba su aure shi ma sai su ji dadi in yace su ma in wani nasu ya rasu su gaje shi sai su ji dadi saboda haka duk yayin da Qur'ani ya sako da abin da yake da san zuciyar su a ciki sai mashaufi sai su cigaba tafiya suna ninkaya suna jin dadi wa idza azlama alaihim qamu amma yayin da wato ya sako da wani abin da zai zama kamar duhu a wajen su wato yana musu yana karin bayani akan dabi'ar su ko kuma yana bada wani abin da zai jaraba su yace ayi sadaka ko kuma ya jaraba su a cikin imanin su akwai irin jarabawa da Allah ta'ala ke jarabtan bayin sa kamar talauci kamar jihadi kamar abu irin waɗannan abubuwa to yayin da Ubangiji ya sako da ire-iren wannan ayoyi tun da ma akwai munafunci a cikin zuciyar su qamu shikenan wato sai su tsaya su cak wato hankalin su ya tashi su zama sun shiga cikin halin imuwa walau sha Allahu Allah ta'ala da ya ga dama la zahaba bi sam'ihim da ya tafi da jin su wa absarihim da kuma ganin su inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne ga akan komai wannan shine a takeice fasalan da muka yi jiya in za a yi tunawa anan Allah ta'ala muka ga ya kamanta Qur'ani da girgije mai sakkowa sannan kuma ya wato kamanta yanayin da yake bayanin dabi'a na munafikai da munafincin su da adh-dhulumat da faida ya fada sannan kuma ya kamanta wato ar-ra'd tsawa da kuma wato abin da yake sakkowa na tsawa da yake yi ma mumulai tsawa da yake yi a cikin Qur'ani din sannan kuma ya kamanta wato al-barq wal iya da kuma dukkan abin da yake sakkowa na hujojin sa saboda labar haske da ubangiji yake saukar da ayoyin sa da shi wannan shine abin da galibin malaman tafsiri suka fassarawa kamar yadda aje in za a tunawa muka bayani galibin malaman tafsiri sun fassara waɗannan shi as-sayyib inda al-Qur'ani shi kuma ar-ra'd ar-ra'd tsawa ana magana wato abin da yake sakkowa na razani da kuma tsawa na ayoyin sa al-barq kuma ana magana ayoyin sa manya wanda suke suna da haske ga duk wani wanda ya ji su ko ya gansu to wannan shine abinda galibin malaman tafsiri suka tafi zuwa ga tafsirin wannan aya shine abinda kamar ake rubutawa daga Abdullahi dan Abbas al-Walibi yana rubutawa daga Abdullahi dan Abbas yake cewa auka sayyibin Allah ta'ala nan da yake auka sayyibin huwal matar wato ruwan sama ne buriba makaluhu fil qur'an Allah ta'ala ya buga shi misalin shi ya kamanta shi da qur'ani nan da Allah ta'ala ya ce fihi zulumatun ja Abdullahi dan Abbas sai ce ibtila'un nan jarabawa ne ubangiji ke magana wato ubangiji yana saukar da ayoyi yana jaraba wato yana jaraba munafikan da wannan ayoyin yana bada wato sufofin su saboda in an gani a gane su Abdullahi dan Abbas ya ce wara'dun nan da aka ce ra'd ana maganar takhwif tsoratarwa ubangiji yake yi da ayoyin sa da Allah ta'ala ya ce yakadul barqu yakhsafu absarahum sai Abdullahi dan Abbas ya ce yakadu mufkamul qur'ani yadullu ala auratil munafiqin wato saura kadan wato qur'ani ya safo ya bankade wato a to z ya bankade tun daga farko alifin zuwa ya din wato asirin munafikai baki daya Abdullahi dan Abbas ya ce kullama adaa lahum mashawfihi da Allah ta'ala ke cewa diya yadda ya haska musu gaban su sai su tafi a ciki shine ke cewa kullama asabal munafiquna izzan shine diya yadda munafikai suka samu abin da suke so a cikin qur'ani suka samu wato daukaka itma'annu sai su natsu sai su ji dadi wa ina asabal islamu nakbatun in kuma wato wani wato ci baya ya samu musulmai ko musulunci din kamu sai su tsaya tak yarju'u al kufr sai su asu kuma abin kafirci su sai ai wannan kawai wannan addini ne wanda zai zama musu bala'i su ko ma za su kuma addinin su ne su bar wannan addini da aka zo musu shi na sabon addini shine yake cewa wannan kamar fadin Allah ta'ala ne wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah akan gaba shi ya shigo musulunci bai shigo ba shigo bai bar musulunci baki daya ba fa ina sabahu khairun ya sabahu al khairi itma annabi sai ya zama ya yadda da abin da ya same shi sai ya dinga yaban addinin haka wa ila sabatu fitnatun inqalaba ala wajhi in ya sabu wata fitna ta same shi kuma sai ya juya ce shi zai rida khasira dunya wal akhirah masu irin wannan dabi'a to sun yi asara juya da lahira zalika huwa al khusranul mubin wannan shi asara ma bayyani wannan shine fasaran da Abdullahi dan Abbas yayi kaga anan Abdullahi dan Abbas yana fasara wato ruwan sama da alqur'ani duk yana fasara kuma ar-ra'd wannan tsawoki da ubangiji ake gani a sama shine da tsawoki da ubangiji saukarwa al-tafin sa wannan shine fasalin da Abdullahi dan Abbas yayi kuma kusan kwatankwacin wannan ake rubutawa daga Qatada ibn Da'amat as-Sadusi kamar da Yazid ibn Zura'i yake rubutawa daga Sa'id ibn Abi Aruba da Qatada ibn Da'amat as-Sadusi shi ma yake cewa kullama adaa lahum mashawfihi wa idha adlama alaihim qamu sai ce fal munafiqu idha ra'a fil islam al-kha'i wannan ana buga misali ne daga munafikai idan ya ga wato an samu yalwa a musulunci aw umanina yaga an sami wani natsuwa an sami kudi an sami jin dadi an sami yadda ake so aw salwatan min aishin ko an sami ni'ima na rayuwa qala sai munafiki yace ana ma'akum wa ana minkum aina tare da ku kuma ina cikin ku wa idza asabatu shiddatun idan kuma wato tsanani ya samu musulunci ko musulmai haqqa wallahi indaha qatada yake cewa kawai sai aga wato ya nuna sarayar sa wato ya saraya ya nuna wato gajiyawan sa fan qudha bihi wannan sai zama sai a same shi yana haki yana cewa wannan musulunci ai ba abin da ke kawo sai bala'i falam yasbi ala bala'iha bazai yi hakuri akan bala'i jarabawa da yake cikin musuluncin ba walam yahtasib ajraha kuma zai nemi ladan shi wajen ubangiji ba walam yarju aqibata kuma zai nemi ladan wato bazai wato fatan kyakkyawan kashiya yana tare da mumunai ba to bazai yi irin wannan ba saboda shi munafunci tana cikin zuciyarsa wannan shine abin da Qatada anan ya faɗa a wani waje kamar yadda Abdurrazzaq ke rubutawa daga Ma'mar daga wajensa yake cewa hadha al-munafiq wannan ana magana munafiki ne idza kathrat maluhu idan dukiyarsa ta yi yawa wa kathratu mashiyatu kuma ya samu aka bashi wato dabbobi da yawa wa asabatu wa afiyatu kuma ya sami wato aka lafiyar shi daga dukan wani abinki qala sai ce lam yusibni mudakhaltu fi dini illa khair tunda na shiga wannan addini ba abin da samu sai dukiya sai karin arziki sai kuma abubuwan da nake bukata wa idza zalama alaihim qamu amma yayin da ya samu jarabawa yayin da ubangiji ya samu jarabawa wanda a ciki zai samu kamar duhu ko karin arziki ko abin da ya kamata wannan idza zahabat amwaluhum shine yayin da ya samu karin arziki wa halakat mawashihim kuma dabbobin su suka mutu wa sabahumul bala kuma wata jarabawa ya same shi qamu sai su tsaya cak mutahayyirin suna wato kokantar musulunci suna cewa wannan musulunci ba abin da ya jawo musu sai wato ci baya to wannan shine fasalar da in za a tuna fasalar da muka yi muka ce Allah ta'ala ne yana wato kamanta sakowar sama ne da kuma sakowar wahayi na Qur'ani yana kuma kamanta wato razani da yake yi a cikin Al-Qur'ani da kuma tsawa da ake a sama wato in kamar da tsawa ke wato razani da ke cikin Qur'ani yake zama yana wato ban tsoro ga duk wani wanda ya saurare shi to haka shi matsawa yayin da aka ji shi za a duk wanda ya ji shi zai tsorata to wannan shine abinda wato Abdullahi ibn Abbas da Sufyan ibn Uyayna da Ahmad al-Sabi suke fasara ayat haka suka ce munafikai ne a dan ake fasara su ake magana idan Qur'ani ya sako shikenan in ya sako da zazani sai su yi tsoro saboda suna gudun karwa nan ya banka dai su baki daya amma tare da haka kuma in suka sami wani abu da yake idan Qur'ani zai ya bada wani hukunci da zai zama ya kara musu arziki ya kara musu jin dadi sai su amsa amma in ya sako da wani abin da yake akwai jarabawa a ciki kuma sai su fara korafi su dinga cewa su dinga canfa addinin suna ganin kamar addini ce ya ja musu haka wannan fasara da Qur'ani na farko kenan da malamai suka yi banda wannan fasara akwai fasara da Muhammad ibn Jarir al-Tabari shi ya fi zaba yake cewa anan Allah ta'ala ya kamanta shi wannan as-sayyib da ake magana wannan ruwan sama Allah ta'ala yana kamanta wato zahirin imanin munafikai da suke da'awa wato wannan ruwan sama ana maganar imanin munafikai da suke da'awa ana nan da yake kuma al-zulumat ana magana wato munafincin nasu sai yake cewa anan ana da aka yi maganar walqiya ana magana wannan imanin nasu da suke da'awa din yayin da aka ce suna sa hannayen su a cikin wato kunduwan su saboda raunin imanin su da tsoro da suke yi kar ubangiji ya sako da wata hukuma akan su kamar yadda yayin mutanen baya sannan kuma yake cewa kuma yayin da suke tafiya a cikin wato haske din shine duk yayin da wato musulunci ya imani nasu ya zo ya kawo musu suka amfana da imani nasu ta yadda suka aka ba su kudi aka ba su duk abin da suke bukata to wannan kaga fasaran ta dan na Abdullahi dan Abbas sai dai kuma shi anan yana fasara wannan wato ruwan sama ne da imanin munafikan ba wai shi wayin ba wannan shine abin da shi Abdullahi Muhammad ibn Jarir al-Tabari ke fasara wannan aya da ita kaga anan sai zama shi ruwan sama shine aka banta imanin su da shi sai kuma wato dufai din shine wato munafincin nasu ar-ra'd din wannan tsawon shine wato tsoron su da suke yi kar a sako da wani abu a ci a kashe su sai zama kuma al-barq wato walqiya din shine amfanuwa da suke da imanin suna wato amfanuwa da imanin suna samun abin duniya da shi sai zama kuma wato yaqadul barq yaqtafu absarahum nan da ake tsarahum nan da ake magana ana maganan wato ita abinda Allah ta'ala ya sauka ne na ayoyi da suke ji tsoron meye zai je kawo idan an kawo wani abin da ya sun yarda sai su ce sun yarda in ba kawo wani abin da ba su yarda ba sai su ce ba su yarda ba kwatan kwacin wannan shine abin da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake faɗa shi ma yake cewa wato misali da Allah ta'ala ya buga ga munafikai sun kasance suna amfana da musuluncin in suka amfana sai su yarda in kuma ba su amfana ba sai kuma su nuna wato rashin jin daɗin su wannan sai ya zama dalilin abin da ke nuna wato munafuncin su wannan fasara na biyu ke da malamai suka yi kamar inda muka faɗa na Muhammad ibn Jarir al-Tabari fasara na uku da malamai suka yi game da ita wannan aya shine masu cewa nan ubangiji yana magana ne da yace auka saymin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim nan Allah ta'ala yana buga misali ne da yanda wato munafikai suke da dabi'a guda biyu suna da wasu dabi'a na munafici da yafi shi yafi wato rinjaye munafici dabi'an su sannan kuma suna da wata dabi'a ta imani da yake wato fusgan su wato in suka ji Qur'ani sai su ji wato wannan Qur'ani yana dan sanya fusge su suna jin cewa walle Qur'ani nan fa yana fadan gaskiya ko dai zamu imani da shi ne amma kuma kida aka ce munafici dinga kuma rinjayen su to wannan shine wato aka ce wannan shine wato abinda Allah ta'ala yake maganan kasai minas sama suna da jazibiya na alkhair wal lokaci su ji wato kamar Qur'ani din ya kama su sai su zama sun sakanka cewa Qur'ani sun yadda to idan kuma yayin da suke cikin wannan hali din lokacin da Qur'ani din ya zama ya ba su wani abu da suka gamsu to shikenan sai wannan ubangiji ya bude musu wato kirjin su sai su rika fahimtar amfanin addinin musulunci amma yayin da kuma wato ya zama suna cikin munafuncin su munafuncin ya sake dawowa cikin zuciyar su to wannan kuma sai su zama sun samu atahayyur sun samu wato dimuwa da fagamiya sai ba su gane komai ba kudan kwacin wannan tafsiri shine tafsirin da Rabi' ibn Anas yake yi yake cewa falamma abraqat yayin da wato wannan imani nasu ta haska musu kirjin su afsarul jadda sai su ga wato gaban abin da ke gaban su su ga cewa lalle ya kamata su yi imani amma bufiya sai su ga tafiya a cikin wannan imani nasu fa idza dhahaba albarq idan kuma wannan wato hasken ya riga ya tafi ta hayyar sai su wato sai su ta wato tantama suna wato fagambiyan su waka zalika almunafiq haka zalika munafiqi kullama takallama bi kalimati alikhlas dai yayin da ya karbi imani yace la ilaha illallah adaa lahu sai zama ya samu wata haske zai ga amfanin addinin musulunci zai ga alamar cewa lalle addinin musulunci nan yayi kama da magana na gaskiya wa idza shakka amma yayin da wannan kokotan ya dawo masa tahayyara sai ya shiga da samun dimuwa waqa'a fi zulma kuma sai ya wato tsinci kansa a cikin wato dufai na munafincin sa wannan shine a takaice fasar da malamai suka yi banda wannan akwai fasara ma da ake ruwatowa ake cewa wannan tashbihun murakkab bi murakkabin ne wato aka ce wai wasu mutane ne asalin su munafikai ne wannan Imam Sudini ya ruwato wannan shi wannan fasara yake cewa asalin wannan ayan ta sauka ne akan wasu munafikai munafikai ne wasu guda biyu suna nan sai suka ga su ba su iya zama amayyin tare da manzo Allah yana wakantar da addinin musulunci ba sai ga bar su tashi su hijira da suka tashi su hijira suka je can sai a can a hanya sai Allah ta'ala ya doje ruwan sama da ya doje ruwan sama a cikin ruwan sama nan akwai wato kawa akwai wannan walqiya din suka kaman za su mutu sai hankalin su ya tashi da hankalin su ya tashi suka dawo wajen manzon Allah suka ce anya wannan lamarin Muhammadu yake nema ya bi mu dawo wajen sa kawai mu imani da suka koma suka yi imani to shine a dan Allah ta'ala yake buga misalin waɗannan wato munafikai da suka tafi suka dawo suka imani da kuma misalin munafikai na Madina munafikai na Madina su ma yanda wato munafikai na Madina in suka zo wajen manzon Allah idan suka zo abinda kawai suke nema shine wato su samu wani abin da zai zama ya yi taimakon su abin da zai zama ya daukaka su amma ba suna gudu kuma duk wani abin da Allah ta'ala zai saukar wanda zai zama ana cewa wannan dabi'a ce ta munafiki ko kuma ga sifar munafiki ga yanda take suna gudun kan Allah ta'ala ya sako da wata aya ya bankade wato asirin su wannan shine abin da Imam Sudi ya rawaito daga Abu Malik daga kuma Abu Salih daga Abdullahi dan Abbas daga Murra daga Abdullahi dan Mas'ud daga wasu mutane daga sahabban manzon Allah kuma daga wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah yake cewa as-sayyibu al-maqar anan an ce as-sayyib da aka ce shine wato ruwan sama kana rajulani minal munafiqina an samu wasu mutane guda biyu daga cikin munafikai min ahli madina daga mutanen madina haraba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka guje daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila al-mushrikin zuwa wajen mushrikai fa asabahuma hadha al-maqr sai wannan wato ruwan sama ya same su alladhi zakarahu Allah fihi ra'dun wa sharidun wa sawa'iq wa barq wanda Allah ta'ala ya fade shi cewa a cikin shi akwai tsawa akwai tsawo shi akwai walqiya to ya fade kisan da yawa na yanke ta yace walamma asbaha yayin da suka waye gari ata yan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suka dawo wajen manzo Allah fa aslama suka nuna musulunci suka ce sun tuntuba fa daraba Allah sha'an al-munafiqin to Allah ta'ala sai ya buga misalin wato sha'anin waɗannan munafikai al-kharijin wanda suka fita matsalan al-munafiqin alladhina fil madina misalin su sun yi daidai da misalin wannan munafikai da suke cikin Madina kanu idza hadaru majlisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda su ma sun zo wajen majalisin manzo Allah ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai sanya wato hannuwan su ba su ce ba su zo ba zasu zo saboda ka ce musu munafikai ne amma idan suka zo kuma sun ga toshe kunnuwan su wato shine sai yayin da waɗannan mutane da su ma sun yayin da suka ruwan sama suka ana yin tsawa sai suka ringa toshe kunnuwan su wannan wato kaga kamar ana yin tashbihul hay'a ne bil hay'a wa idza asabu khayran min al ghanaimi waɗannan munafikai su ma idan suka samu alkhairi daga cikin ganima qalu sai inna dinan muhammadin dinu sidiqi wannan addinin annabi muhammad da yazo da shi addini na gaskiya saboda yazo da musu da wani abin da suka samu arziki da kuma wato dafaka wa ina sabahum bala'u idan kuma bala'i ya same su qalu sai hadha min ajli din muhammad yace wannan addinin annabi muhammad shi ya kawo wannan bala'i kaga idan alkhairi ya same su sai to wannan addinin muhammad ya zo mun alkhairi idan kuma sun sami karai arziki sai cin fa manzon Allah sai ai shi manzon Allah shi ya kawo wannan abu saboda shi zai sa ban addini shi ya ja musu fada da sauran mushrikai baki daya ya sa yanzu an daina ciniki da su an daina kaza an daina kaza an daina kaza don haka ya kawo musu talauci a Madina wannan a cikin sarajin sa akwai rauni sarajin ne daga sudi galibi ruwayan da yake yi shi kan shi a karan kashi saduk ne shi a karan kansa ana amfani da hadisin sa to amma yana da wata dabi'a ce da yasa malamai ba ka iske a san hadisin shi ba kaga nan da yake cewa an abi malik nan abi malik yana nufin gazwa al-ghifari shi wannan fika ne to sai ya hada su ya ba masu gudabi yace abu malik da abu salih bazam daga abdullahi dan abbas shi kuma wannan bazam din shi bai ci daga abdullahi dan abbas ba to da yakamata ya zo ya rarrabe yace wannan ruwaya daga abu malik ne daga abdullahi dan abbas haka sai amsa ko yace daga abu salih bazam ne daga abdullahi dan abbas haka ba amsa ba to sai hadisi duka kuma sai ba zai rarrabe wannan lafazin waya bane ko lafazin waya ne kaga wannan ya samu da illa a hadisin haka zalika ita shi zai rawaito hadisi daga murra babban tabi'i ne murratul khayr sunan sa yana ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud to in an da aya ya tabbacin cewa ya wannan ruwaya daga murra shi daga Abdullahi dan Mas'ud za a amsa to amma sai tashi sai kara cewa kuma ya ji daga wasu daga cikin sahabbai kuma shi kuma ruwaya da yake da shi daga sahabbai galibi mun sarace bi daga sahabbai ba sahabban da aka ce ya ji daga gurin su ko Anas bin Malik kaga wato sai zama ko dai mursala ko kuma musnada saboda haka to sai malamai ba sa tantancewa kuma da aka bibici ruwayoyin da nasu ana samun gara'i sosai ana samun wasu abubuwa da aka tabbatar wannan ba magana sahabbai ne ba galibi isra'iliya ce saboda haka malamai irin su Ibn Taymiyyah a cikin wato tafsir ayatin ashkalat yake cewa galibi a cikin wato tafsirin da yake zuwa da isnadi irin wannan akan zo da wani lokaci isnadin ka ga lalle ya tabbata daga sauran sahabban akan zo kuma daga waɗanda kuma malamai sun tabbatar bai inganta ba saboda haka shi abinda su da yake kawowa da irin wannan isnadi gaskiya ba a huta da shi kai tsaye sai an samu abin da ke mara mishi baya to shi a wannan gaban gaskiya ba a samu abin da ke mara masa baya ba saboda haka to malamai Ibn Jarir yace shi ya dan da ansa wannan ruwaya yana ganin kamar shi bai ansa ruwayan ba dan haka wannan wato abin da ya faɗa gaskiya ba da karfi ta fuskar sanadi abin da yake inganci a waɗannan maganganu ba kawo duka shine maganar farko da muka faɗa tun jiya da kuma maganar da muka faɗa tun farkon tafsiri muka ce anan Allah ta'ala yana kamanta Qur'ani ne da ruwan sama saboda duka ruwan sama na amfana da mutanen ƙasa shi ma Qur'ani yana amfana da mutanen ƙasa shine yake cewa abinda Allah ta'ala yake sakowa da ruwan sama ana samun dufai ana samun tsawa ana samun kuma walƙiya to shi ma haka Allah ta'ala in ya sako da Qur'ani ana samun a cikin sufan munafikai da sufan kafirai shine da fannan ana samun kuma abinda idan aka ji mu'minai da munafikai da kafirai duka za su ji tsoro saboda idan sun ji abinda alƙawarin da Ubangiji yake na narkon azaba dole duk wani wanda yake da hankali ya ji tsoro to shi ma a cikin Qur'ani akwai wannan sannan kuma a cikin Qur'ani akwai walƙiya na wato hujjoji manya da ake kawowa to sannan kuma Allah ta'ala sai ƙara kamanta yadda halin munafikan da halin wanda ya je daji ruwan sama yake ganin kamar kwarkwaza za ta faɗo masa wannan tsawo za ta faɗo masa to shi ma sai yayi kamar da halin munafiki yayin da suke jin wato ratsin Ubangiji da kuma narkonsa da yake na azaba Allah ta'ala sai ya kamanta su tare to kaga wannan shi ne fasarin da galibi malaman tafsiri suka fi wato rinjayarwa abinda kuma zai ƙara nuna maka haka shine wato nan da Allah ta'ala yake cewa hazar al-mauti saboda suna gudun kar su mutu galibin malaman tafsiri suka tara ilmu da amsa sulusi abinda suke magana shine wato su waɗannan munafikai suna gudun Ubangiji ya sako da wata aya ya faɗe su da sunayen su a dan mataki akan su a ce wani munafiki ne a dan mataki akan shi a kashe shi to suna gudun haka wannan shine galibin abinda malaman tafsiri suka fi fasarawa irin su katara ibnu da'amatu sulusi irin su abinda Abdul Malik ibnu Jurayj yake faɗa sabanin ibnu Jurayj babai yake cewa anan Allah ta'ala yana maganan suna tsoro da suke yi ne kar a sako da wani abin da zai zama ya same su na fitina ko a duniya ko a lahira a'a nan abin da malamai suka fasarawa shine hazar al-maut suna gudun mutuwa da Ubangiji zai zo ya faɗa ya ce a kashe su to suna gudun haka to kaga wannan yana ai abin da zai zo a sako a ce a kashe su kaga Qur'ani ne wannan saboda haka kamanta wannan ruwan saman da Qur'ani shine abin da malamai suka fi tafiya zuwa gare shi kuma ya fi daidai ta fuskan wato kamanceceniya da Qur'ani din sai zama a nan auka sayyibin da Allah ta'ala ke magana yana maganan Qur'ani kamar yadda muka ce zulumatul dabi'a na munafikai ra'dun yana maganan wato abinda Qur'ani ke sakowa na razini da narko da yake yi na azaba barqun kuma hujjoji da yake sakowa da shi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawaqi nan wato misalin munafikai ne yayin da suka ji abinda Qur'ani ya sako da shi na narko sai su dinga tsorata suna gudun wadan kai da sanadiyar mutuwarsu Allah ta'ala shine ke bada labarin cewa wallahu muhitun bil kafirin Allah ta'ala a gewe yake ya riga ya gewe su da kudurarsa da iliminsa saboda haka ya san me suke yi in ya ga dama kuma zai tattara su ya kashe su a lokaci daya to shine Allah ta'ala yake cewa ya kadul barqu yaqdhafu absarahum sura kadan wannan wato hujjoji da yake saka da Qur'ani ya fauce ganin su yanda wato suke tsorata su ji me yayi za a zo a faɗa sura qiras wato a zo a faɗa ce ai wane da wane shi su suke da munafunci wane da wane suke da munafunci sai da abanka dai musu asirin su baki daya
kullama adaa lahum mashawfi, amma kuma tare da haka in aka samu Qur'ani ya sauko da wata aya da suka ji dadin ta wanda yake cewa a ci a yi musu jinanan su a ba su arziki a ba su kudi sai su yarda sai su cigaba da din kayacin wannan ayoyi wa idza azlama alaihim qamu, yayin da kuma ya sauko da wata aya da yake bayanin dabi'an su na munafunci sai tsaya cak suna wato imuwa suna cikin wato tantama suna tunanin meye kuma Allah ta'ala zai saukar anan gaba. Ana ta lashi ne kitawa walau sha Allah da ubangiji ya gama la dhahaba bi sam'ihim, da ya tafi da jin su da gaske wa absarihim, ya tafi da ganin da jin ya tafi da jin su da gaske wa absarihim da kuma ganin nasu. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ta'ala mai iko ne akan komai. Wannan shine wato karshen misali da Allah ta'ala ya gama kawowa na munafikai. Akwai manyan abin lura a wannan waɗannan wato misalai da Allah ta'ala ya kawo, shi sa naga ya kamata mu bi su ɗaya bayan ɗaya, ko da wasu daga ciki mu iya zakulowa saboda a fahimci izina din. Misalai ne ubangiji ya kawo wanda za ka kaga sai da muka yi muka daɗe muna ta bayani, watakila ma wani bai gane ba, amma dai za mu yi ƙoƙari mu kawo wato darussa da za a fuskanta za a gane a cikin waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya kawo na munafikai, saboda wato a ƙara fahimtar waɗannan misalai da Allah ta'ala ya buga mana. A daraji na farko da za a fahimta a wannan waɗannan ayoyi tun daga farko har ƙarshe, zan fara daga wannan aya da muka gama yanzu, auku saibin minas sama, cewa Allah ta'ala ya kawata duk wani musulmi ya fahimci cewa Allah ta'ala ya jarabci wannan al'umma ta musulmai da munafikai a cikinta. Wannan wani abu ne da ba zai yi mu ce babu shi ba, kuma tun a wancan lokacin manzo Allah haka Allah ta'ala ya tajarabe manzon Allah da shi da mu'minai ya dinga jarabtar su da munafikai a cikinsu. Saboda haka mu ma a yanzu Allah ta'ala ya dole ya jarabce mu da waɗannan munafikai wanda suke wato nuna musulunci a fili, amma kuma suna wato binne kafirci, suna binne fasikanci, suna binne wato sabon Allah a cikin zuciyarsu. Saboda haka to wanda ya kamata kowane mu'mini ya bude idonsa ya ga, ba kowa ne in ya ji yana magana musulunci ya sakankance masa ba, sai ya ga alaman cewa lalle da gaske yake yi. Amma ya ga alaman lalle akwai sofa na munafiki tare da shi, to ya kamata ya kaurace masa ya kyale shi. Sannan kuma daga cikin alamar munafikai da Allah ta'ala ya mana bayani a waɗannan ayoyi, musamman a wannan aya ta ƙarshe, shine duk yayin da suka ji ana karantar da addini to suna wato yarta'idun, suna wato tsorata. Wai ɗabi'a ne na munafiki, duk yayin da ya ji ana karanta ana karantar da addinin musulunci Qur'ani da Sunna to yana tsorata, saboda ya san wannan shine kadai zai ankar da al'umma akan maƙiyanta. Ita shi Qur'ani yana ankar da al'umma ne akan wato maƙiyan shi, maƙiyan Qur'ani da kuma maƙiyan musulunci baki daya. To shi kuma munafiki duk yayin da yaji ana karanta da Qur'ani to ya san ana za a faɗi siffofi irin da yake bada labari a kansa, saboda haka yana tsorata. Shi sai Allah ta'ala ya cewa wara'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, Allah ta'ala nan yana ga yan wato yanayin ɗabi'an Qur'ani ne. In dai ana karanta da shi, ana karanta da Qur'ani da Sunna, da dole ana yin za a riƙa yin bayanin wani ɗabi'a na cikin wasu ɗabi'una na munafikai. Saboda haka duk wanda ka gan shi a nan, kamar Allah ta'ala yana faɗa mana ne cewa duk wanda ka gan shi ya zama yana wato ya tsaji a dinga yawan karantar da ilimi, ana karantar da wato Qur'ani da Sunna, to wannan yana da koda shi ba munafiki bane to yana da wani kaso na munafinci a zuciyarsa, ko yana da kamanceceniya na munafinci. Wannan shine abin da malamai ke magana, duk wanda ka gani yayin da ake karantar da addini, ana karantar da addini Qur'ani ko Sunna, shi baya so yana cewa shi an damu mutane da wa'azi kaza 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 kaza, ko da ya ji rediyon ya ce a kashe, to wannan yana da wata kamanceceniya ne da munafikai. saboda su ne ubangiji yake cewa wara'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hadar al-maut, Allah ta'ala haka ya faɗa siffarsa a cikin Qur'ani. Sannan kuma ɗabi'a na uku shine wato su munafikai daga cikin ɗabi'a su shine wato suna yadda da abinda suka samu na alkhairi saboda musulunci, amfanin da musulunci ya basu to suna yadda, suna jin daɗi, za su fito su dinga jin daɗi, suna nuna wato su wannan musulunci in abu ne wanda yake ya kamata a riƙa yi saboda san amfana. Amma da zara an samu wani cibaya ko wata tawaya ko wata jarabawa to za su koma kuma suna canfa addinin musuluncin, suna ganin wannan addinin musulunci shi ya jawo, inda ba a riƙe addinin musuluncin ba da jama'a sun samu wato ci gaba a rayuwa. Amma yanzu an riƙe addinin musulunci duk ga mun samu ci baya, ba mu samu kuɗi ba, ba mu da talauci, ba mu da makamai, ba mu da kaza. Yanzu duk shugabannin musulmai su ne talakawa, amma shugabannin kafirai su ne wato suka ɗaukaka, kuma ba abin da ya ja mana wannan su a tsammanin su munafikan sai wannan musulunci da aka riƙe. To wataƙila ma kaga sun bayyana wato goya bayansu ga su kafirai. Za ka ga wani lokaci idan wani abu ne ya faru sai ai shi samu musamman wato rayuwar waɗancan kafirai, saboda su rayuwarsu kaza rayuwarsu kaza rayuwarsu kaza suna wato yaban kafirai suna karkata zuwa kafirai to duk wanda ka gaishe ya da na dabi'an shi ma ya da kabata kamanciya da munafikai saboda munafikai suke yin waɗannan abubuwa su ne suke yin waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya ba mu labari a Qur'ani yake cewa kullama adaa lahum mashawfihi wa idha adlama alaihim qamu Allah ta'ala yake cewa kullama adaa lahum mashawfihi duk yayin da wani abu da haske na jin dadi ya zama ya bayyana daga musulunci suke sun yarda wa idza adlama alaihim qamu amma idan wani abu ne na wanda ke ba sa so sai su subu sai daba ci taraki suna cewa wannan musulunci shi ya jawo musu to duk wanda kaga yana yin wannan to dabi'a ne ya na munafikai yake zuwa yake dauka makansa Allah ta'ala ya tsare mu sannan kuma daga dabi'a na hudu da za a fahimta shine munafikai su sun kurmuce daga gaskiya su sun kurmuce daga gaskiya sannan kuma sun bebance ba sa furta gaskiyan baki daya sannan kuma sun makance ba sa ganin gaskiyan ko ba sa fahimtar ta kaga anan wato sai abin da yake nunawa shine wato sun bujire dukkan wani abin da ake sakarwa na wahayi ba san saurara saboda kaga da suna saurara wata kila samu sarai saboda idan zaka zo ka saurari wa'azi da ake yi wata kila wata rana a iya gamsar da kai ta masu munafikai ba ma san saurara su sun munne bukum munne ummi fa la yarji'una to shine malamin suka ce kuma duk wanda shi ma yayi kama da munafikai wajen bujire ma wa'azin Qur'ani baki daya ko kuma wa'azin sunna baki daya wa'azin musulunci baki daya to shi ma yanzu yana da kamanceceniya da dabi'a daga cikin dabi'una na munafikai saboda Allah ta'ala yana cewa man adlal man dhukira bi ayati rabbih thumma arada anha inna min al-mujrimin muntaqimun Allah ta'ala yake fada yake cewa waye ya bu zalunci akan wanda ya bujire ma ayoyin Qur'ani ya bujire ma ayoyin ambato wato izini wato izina da ake da yake samu daga Qur'ani ko sunna Allah ta'ala yake yake cewa inna min al-mujrimin muntaqimun lai zamu dan fasa ga mujrimai kafirai to kaga ana shine malamai suke cewa duk wani wanda yake aiki sake da shi baya san a rika ambatan a rika tuna mashi Qur'ani ko sunna bal in ya samu ma inda waje shagala nan yake bukata amma duk inda ake waje ne ake ambatan Qur'ani ko sunna shi baya san a rika ambatan masa wannan kuma shi ya bujire da abun ma baki da la ya'lamu wa la ta'lamu shi bai je ya nemi sanin Qur'ani da sunnan ba sannan kuma ya zauna kawai ya zauna baya zuwa ya koya to suka ce to wannan akwai wani kaso na munafunci sannan kuma zai wuya ya zama ya kubuta daga abin da ake kira kufrul i'rab in za a tuna akwai daga cikin abubuwan da suke warware musulunci akwai abin da ake kira kufrul i'rab shi ne mutum ya zo ya bar addinin musulunci baki ɗaya bayan ya san shi bai san komai ba ya zama shi ba ruwan shi kawai yana zuwa yana neman kudinsa yana ci yana sha ya bar ci abinsa ba ruwan shi da neman wani abin da zai kara mashi ilimin tsarki ko ilimin sallah ko ilimin sanin Allah shi babu ruwansa to wannan zai samu dabi'a guda biyu zai samu dabi'a na kafirci idan yayi wasa sannan kuma zai samu kuma dabi'a na munafunci in bai fita daga cikin dan musulman ba amma in ya fita daga cikin dan musulman kuma kaga wannan ya zama kafiri kaulan wahidan amma idan ya zama kuma yana futa musulunci amma kuma duk da haka kuma yayi i'rabi ya bujire ma dukkan ambato na Qur'ani to wannan ya da wani kaso na munafunci da ake gudun cewa idan ya mutu zai wuya ya mutu da imani Allah ta'ala ya tsare mu sai wato abu na biyar daga cikin wato dabi'a da munafikai da Allah ta'ala ya mana bayani a cikin Qur'anin nan shine a cikin waɗannan ayoyi shine wato mukhada'a da waɗannan munafikai ke yi munafikai suna yaudaran mu'minai munafikai daga cikin dabi'a su babba shine wato yaudaran mu'minai galibi in yazo yana ga yan wata magana da sunan musulunci yana faɗan sabani abu da cikin zuciyarsa ce yana son yayi wani abu ne da zai wato baya tsantsanta ma musulmai niyya baya tsantsanta ma musulmai nasiha in tashi zai nasiha ne sabani abu da cikin zuciyarsa zai faɗa wani abu ne da zai faɗa musu ko dan ya yarda da su ko dai ya faɗa musu wani abu da zai su faɗa rami daga baya amma wato baya ya zama yana nasiha wanda yake ya kamata saboda haka zaka samu ire-iren waɗannan mutanen galibi suna wato siyasantar da addini baki ɗaya shi kuma addini ba addini ne ya kamata a dinga siyasantar da shi ba za ka galibi maganar da suke yi suna kokarin jawo mabiya ne ko abin da ya kama da wannan ko a ce ai su suna tare da musulunci ko abin da ya kama da wannan to galibi masu yin irin wannan ba za ka shi abin shi yaudaran musulmai yake yi a zuciyarsa ya san ba abin da yake faɗa ba shine asalin gaskiya ba to wannan in aka fahimce shi shi ma wannan dabi'a ne na munafikai ya dauka makansa saboda Allah ta'ala shine ya faɗa cewa yukhadi'una Allah suna yaudarayya ga ubangiji suna yaudaran Allah suna yaudaran manzo Allah suna yaudaran mu'minai baki daya sannan daga cikin kuma dabi'a na munafikai shine wato suna kira zuwa ga duka wani abin da zai zama ya kushe musulunci ya sunan gyara wanda daga cikin dabi'an munafikai ne wannan munafiki daga cikin dabi'arsa a cikin addinin musulunci shine za ka ga suna kokarin kushe duk wani wato wani abu da zai zama kushe ne ga musulunci da sunan kuma gyara a malazi wato da sunan su za su kawo gyara da a cikin al'umma saboda a zauna lafiya saboda haka za su zo da wasu maganganun su ko a magance ko a rubuce su ce su zo da wani abin da zai zama kamar wato indirectly ya zama kamar suna kushe musulunci ne suna kushe musulmai baki daya misali su zo su ce ai ya kamata musulmai su suna da fadin kirji zaka zo suna fada ya kamata musulmai su suna da fadin kirji yayin da mutun ya rinda su rika an san shi a cikin society din me yasa idan mutun ya ya ce shi ya bar addinin musulunci zaku ce zaku kore shi daga daukacin inda kuke rayuwa wannan ai kuncin addini ne wannan kuncin tunani ne to wannan alama ne na munafiki saboda a lokacin yanzu ba musulmai ke son ya zaga ba yana son ya zaga asalin wannan koyarwa na addinin musulunci ne da yake cewa duk wanda ya bar addinin shi a mushi kaza a mushi kaza a mushi kaza to su musulmai me yake musu idan wani ya ce ya bar addinin su kuma sun kaurace masa wannan ai ba su da laifi amma shi zai dinga ganin wannan ya kamata ya zama wato musulmai suna da abin da ake da huwaitul fikr wato freedom of thought tunani a samu yanci na tunani ya zama a bar kowa ya addinin sa ko musulmai kasu zama wato suna da wani wato kuntacin tunani game da wanda ya bar addinin sa ai Kano me dan an samu akan dan kuna Hausawa kuna musulmai wani ya ce ya bar musulunci kuma a ce sai dai koma Lagos ba za ku bar shi ya rayuwa a Kano sa ba me a wannan ba abin da ya kawo sai kuntacin tunani zai rubuta haka zai faɗa a bagance wataƙila ma yayi magana da sunan irin wannan human rights din dan galibi su ake samu da wannan munafunci su kuma gwada su ba hankali kwarai da gaske galibi masu cewa suna aiki da human rights zaka su suna damuwa da ire-iren wannan manganu suna faɗan wasu magana da zai zama suna yin kushe daga koyarwar addinin musulunci to wannan shi ma yana daga cikin wato ɗabi'a na munafukai sannan kuma yana daga cikin ɗabi'a na munafukai a samu mutum yayin da zai yi kira yana kira ne ad'u ila sufur wato yana kira ne zuwa ga abin kwaya jiki mata kenan yace ai wannan ya kamata mace a riga banta ita ma tana wato sakata ta more abinta ta more wato rayuwanta a bar ta riga aje gidanta in za ta aje a bar ta ba zai ta sa wannan wato niki hijab da take sawa ba sannan kuma zai duka kira zuwa wato duk wani abin da zai zama ibahiyya ce zaka ce ibahiyya shine duk wani abin da yake haramu ne a addinin musulunci zai halatta yace giyan nan ku zo ku shan kayan ku dan kidanan da ake da rawa ku je ku ta yin kayan ku duk wannan ba matsala bane waɗannan dan wato wannan me ake kira karta da ake yi da sauran su a ce ku je ku sayin kayan ku ai kaza 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 ba duk kuke yi ba to duk mai yin irin wannan ko ya sani ko bai sani ba to wannan ɗabi'a ce irin ta munafukai ɗabi'a ce irin wanda suke da munafunci a cikin addini daga ciki kuma akwai waɗanda zaka gani suna zuwa da wasu abubuwan da za su ƙara ƙarfafan mabannata a cikin al'umma a daidai lokacin da ake neman a dinga rage bannan mabannaci shi kuma a daidai lokacin yake son ya zo da wasu abubuwa da zai ƙara ƙaimi ma mabannaci ya ce ai waɗannan mawaƙa ya kamata a gina musu wasu gidaje a gina musu wasu abubuwa da za a dinga wato za a dinga samun kuɗin shiga shi kuɗin shiga ya dame shi amma bai dame shi ba wato koyarwar addinin musulunci da za a burkushe baki ɗaya to wannan shi ma mai irin wannan to ana gudun masa wata wato wani kaso ne na munafunci a cikin zuciyarsa kuma ya yi kama da munafukan to in yayi wasa wannan abin ya zaune a cikin zuciyar shi zai iya zama ya samu munafunci babba Allah ta'ala ya tsare mu haka zalika su ma a ce misali waɗannan ƴan fina-finai da sauransu wannan wasu sana'a ce ko wani abu bayan alhali an san cewa duk waɗanda suke ire-iren wannan sana'a din to ba a san wani wanda yake wakake ba a tarihin su sun suma sun sune masu yake zaka ji suna faɗa ba a san wani wankake ba wannan balle kuma galibi yanda yake zama mana wato kaya kwarai da gaske ga mata duk mace ta shiga irin wannan aiki na fina-finai ko wani abu to da ta riga ta yi ban kwana da mutuncinta ta riga ta yi ban kwana da duk wani wato mutuncinta na ya mace to shi ma kuma a samu wani a daidai wannan lokaci da ake neman a dinga mu irin wannan mutane wa'azi a yana nema ne wasu su dawo su ce a bar su wannan yanci ne a musu shi abin da saka dama kuma wannan ma kudin shiga ne wannan ci gaba ne mu rashin tunani ne da rashin wato fahimta yasa ya ba ma bari irin wannan abubuwa suna faruwa to wannan shi ma wani kaso ne na munafunci yake yi da sunan gyara da sunan yana sai kawo gyara a cikin al'umma wannan ina cewa social reforms ne alhali wannan ba yana bata al'umma ne bai sani ba Allah ta'ala yana cewa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun idan aka ce ai kakwi lalata al'umma baki daya kar kawo abin da banna a cikin al'umma sai ce ai mu gyara muke so mu kawo shi abin da dame shi wai gyaran shi ne kudin shiga da za a kawo amma bai san wannan da za a kawo a cikin addini ba wannan din bai dame shi ba Allah ta'ala ya tsare mu daga cikin abin da kuma zamu iya wato zamu kara fahimta a waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya magana munafunci shine wato daga cikin ɗabi'ar munafukai shine yin izgilanci da ba'a masu addini wannan ɗabi'a ne na munafukai daga ganin masu addini sun zama wanda suke wato enemy of development ne wato kamar makiya ne na ci gaba ana ganin mai addini kamar wani mabinci baya ne shi an ga shi za a ga shi wani bagidaje haka suke sannafa shi suna kiran shi a wani bagidaje alama haka kuma shine kaga suna kin duk wani mai addini kaga suna kin duk wani mai addini ba sa sa su kuma ba sa san wani wanda za su mu'amala da shi wanda yake da yana da sima na addini yana da alama ta addini tare da shi ba sa su mu'amala da shi kuma ba sa san ire-iren wannan mutane masu addini zama suna inda suke rayuwa ba wai da suna gurin ka musu fada ba, a saboda sun tsani shi kanshi wannan shigar mai baba kida. Galibi kuma zaka same su daga cikin alaman su shine zaka same su kuma idan suna da wasu wanda suke masoyan su ne, kamar ƴaƴan su, kamar yaran su, kamar kannin su, sai su kan musu sace ganin ku tare da ire-iren waɗannan mutanen. Kamar da aka ce wani yaje Sudan irin wannan scholarship da ake biya ma yara, wai da yaje Sudan kawai sai ya ga su tsindim a cikin masu irgelan wando masu gemu, sai ke cewa kun san dai ba kuwa iyayen ku suka biya muku wannan kuɗin ba ko, to ban biya muku saboda maganku da waɗannan mutanen ba, in kuma kuna so ku koma gida. To kaga wannan wato zai ga kamar shi abinda ya faɗa wata cigaba ne ko wani abu, sai rashin lafiyar zuciya ce yake banka da maka sa ba. Saboda me yasa baka san mai gemu, me yasa baka san mai digirin wando, me ya maka, babu abin da ya maka, me tsare maka ba, me zai gidanka ya ce dole sai ka digira wando ba, me ce mai yaran ka sai ka digira ɗaya digira wando ba, shine dai ya zaba yake yi. Kuma waɗannan yaran da suka je wata kila sun ji wa'azin su sai ji suna sauraron su, amma tare da kai yana faɗin wannan maganan, kuma wannan wata dabi'a ce na munafikai, sa ba kansa bai sani ba, Allah ya kiyaye mu. Saboda haka zaka same shi su masu irin waɗannan dabi'a, zaka ga a zuciyarsu ce ba su san addinin, kuma sun riga sun dauki mai addini bai da wani kima a wajen su, ba yi da mutunci, in sun samu dama kuma za su zama sun mai da shi kamar wawa ba gidaje haka. To wannan shi ma alama ce ta munafikai, duk wanda yake da wannan dabi'a to ya kokari ya cire wannan dabi'an daga cikin zuciyarsa, kar ya yi duk wani mai addini saboda ya riƙe addini izgilanci, ya ce kai baka buroshi ne kullum ka ta yawo da wannan asuwaki, in ba za ka yi baka bashi, shi ne tunda ya ce ya je ya gani ba shi ya ji kayansa ba, addini yake ba, sunna yake ba shi ya kayansu, amma kai ce za ka mishi izgilanci wannan to abu ne mai hatsarin gaske, ba kuma mai yin wannan sai wanda yake da wato rashin lafiya a zuciya, rashin lafiya kuma zai iya zama babban rashin lafiya ko ƙaraba, Allah ta'ala ya tsare mu. Sannan daga cikin ɗabi'a na da wannan ayoyi suka gaya mana shine daga cikin manya ɗabi'u na munafikai shine suna mara ba kafirai baya, su kuma suna mara ma wato kafirai baya ciki da bai ɗinsu, wato da zaran sun samu dama a cikin zuciyarsu dama suna mara ma kafiran baya, in suka samu dama kuma za kuma su mara musu kuma a aikace a fili, a magance za su mara musu baya, a aikace za su mara musu baya, a kudurce za su mara musu baya. Galibi irin waɗannan mutane za a gani su suna yin aiki ne a ainan lil kufar, wato su zama kamar wasu CI masu ɗaukar rahoto, masu tariya bayanai, idan wasu wa'azi ne ba za su zo su je, in wani wane za su zo su je, in za su je wata al'umma suna rayuwa su gaya suke musuluncin su, suna tariya bayanai ne, suna zuwa suna kai baki a addinin musulunci. To wannan shi ma alama ne na munafunci a cikin zuciya, ko kuma ya zama suna ma taimakon wato arnan ne baki daya, su waɗannan arna suna taimakon su ne, taimakon su suke yi da dukkan wasu bayanai da daga baya za a zo wato a tabbatar da wato ɗabi'a na kafirai, a tabbatar da wato shikashikai na mabadi balis na kafirai din ake son a tabbatar a cikin al'umma, amma sai ta hanyar ire-iren waɗannan mutane. Saboda haka duk wani wanda waɗannan mutane kafirai suka ɗauke shi aiki, ya zama da aikin da yake yi, to sai ya je ya duba ya ga natija, ba a ce kafirai din suka ɗauke ka aiki kai ba, za ka wani lokaci a ce wani yana ma aiki Yunusuf aiki, yana wasu yayi aiki ko wani abu, Yunusuf wannan ma galibi na ɗinkin duniya ne, amma su ɗin ma alayi halin dai duk wanda zai zama kafirai sun ɗauke shi aiki, to ya ga irin aiki da yake musu, idan aiki ne kawai an ba shi guminsa, to wannan babu laifi zai yi musu aiki je amsa, babu laifi da kai ka musulmi ya ɗauke ka kai ma ka ɗauke shi, amma in dai zama aikin da kake yi wannan yana zuwa yana jawo ma musulmai ne bala'o'i a rayuwarsu na yau da kullum, ko zamantakewarsu, ko ana san ne ma a lalata tarbiyyarsu ne baki ɗaya, bali sunsu kamar kawai haka nan kawai a dauke ka, ba mutum bai da aiki sai ya dinga wasu zafafa, kawai haka nan ya tanga wasu abubuwa, ana yi musu waƙoƙi, ana yara duk sun lalace sun daina karatu yanzu. To kaga wannan yana dawo ma al'umma ne, mu a daidai lokacin da aka cewa yara ku tashi ku medicine, yara ku tashi ku pharmacy, yara ku tashi ku zama injiniyoyi, a daidai lokacin kuma an ce kuma ku je ku dinga wasu kaɗe-kaɗen banza kamar ganyayyaki. To kaga wannan duk masu irin wannan kuma ta koya sani ko bai sani ba, to yana makafaran aiki ne. Yana makafarin aiki ne, kuma wannan shi ma kashi ba zai zama ya tsare ta daga asalin abin da ake kira wato munafunci na zuciya ba. Sannan kuma daga cikin alama wanda wannan wataƙila shi zama na ƙarshe alamomin da za mu iya faɗa dai a yanzu shi ne, daga cikin alama shi ne wato yaɗa raɗe-raɗi ko wani kuskure da wani musulmi ya faɗa. Musulmi ba musulmi da baya kuskure, ba wani mumin da ba zai iya kuskure ba. To yayin da ka zama kana yaɗa wato wani kuskure da ya yi ko wani wato abinda majitace ne bai ma ya yi kuskuren ba, ka zama kana yaɗawa saboda a ce ai wane mai riƙon addinin nan shi ne ya yi wannan laifin, saboda a koma ana cewa ai addinin shi wato shi ya sa shi ko abinda ya kama da wannan, to wannan shi ma kaso ne na munafunci. saboda haka duk wani wanda yake za a gane shi da addini ko da ya wani laifi to malama gabata gundewa suke yi ba su fada ba su fada saboda suna gudun kai zama ya an jama addinin shi kansa to kuma a wani lokaci za ka ga kuma muna da wani dabi'a da muke da shi al'umman mu za ka ga mai addini yayi laifi sai a ce ai duk masu addinin haka suke shi yasa ba zan sake mu'amala da dan arabiya ba zan sake mu'amala da malaman nan malaman duk macuta ne malaman nan ba galibi a cikin malamai 100 da yake da sani guda biyu kawai mu'amala da su ko malaman nan ko kuma masu addini nan ba wanda yace su ma su ma masumai ne za su yi kuskure wanda za a yi samu azzalimi a ciki za a yi samu wanda an bashi amana zai ci kudi to wani suka musu kudin goro abinda malamai ke fada duk abinda zaka samu gami da malamai wanda ko wanda ya riƙe addini yana yi da kuskure da zalunci da ta'addanci to sai ka samu a cikin wanda su ba malaman ba sun taka shi sun shange kamar yadda duk laifin da zaka samu musulmi yayi musulmi an muwa muna laifi muna zuwa muna yin laifi laifi ka iri iri to duk abin da zaka samu musulmi yana yi da laifi to in dai saboda wannan abu zaka zage musulunci to sai ka samu kuma a cikin arna wanda suna yin laifin da ya taka wannan ya taka shi ya shange musulmin kuma to ya ka ba adalci wani dan ka samu wani musulmi ko wanda yake addini ko malami ko ustazi yayi wani kuskure kace ai wannan duk usa zaka ka suke wannan ajin malama haka suke ba ka ajin rayuwar shi irin wannan kuma wannan abin da kake yi a haƙiƙani kana bada abin da ke cikin zuciyarka ne cewa akwai wani rashin lafiya a cikin zuciyarka game da addinin musulunci wannan shine gaskiyar magana sai ka yin faɗa da malamai ba wai in ka suke ka faɗa da malamai shine ka faɗa addinin musulunci kai tsaye ba amma abin da ake magana ya zama kai ne ma kake addinin musulunci ya zama ya saraya akwai ma addinin musulunci ana masa wani kallo Allah ta'ala yana cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu lil ladina amanu lahum 'adabun alim fid dunya wal akhirah duk waɗanda suke son wato a yada alfasha wasu mummunan maganganu mummunan alkaba'i a yada gami da mummunai suke son a yada irin wannan maganganu ko da wannan musulmin yayi laifin ne wataƙila balle ma wataƙila ma kawai shayat ne ila jita-jita ya ji ya ce ai an je an ci an kama malam wane da wata to me yayi ribanka a ce malam wane da wata malam da wata me yayi ribanka ka yada wannan magana ba ko da ma fasiki ne fasikin da ya fi kowa fasikanci a garin kuɗi ba amfanin ka yada balle kuma malami irin wannan da an ce malam ana cewa malam za a ce to addini wato kuma addini da wata abiya abu ba kuma wanda zai wannan sai wanda yake Allah ta'ala yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu lil ladina amanu lahum 'adabun alim sa da azaban min radifid dunya wal akhirah a dunya da lahira saboda haka dan uwa waɗannan ɗabi'a ɗabi'una waɗannan kawai suna iya zaɓulowa amma ya tabbatar da idan mutum ya je koma ya ga abin da malamai ke faɗa abin da ake zaɓulowa wannan ayoyi 13 na ɗabi'u na munafunci na wato sakamako na munafunci na alamar munafunci da ake samu a cikin wannan al'ummar za ka tabi suna da yawa suna da yawa waɗannan wasu daga cikin ne kawai da iya zaɓulo mana shi saboda a ɗauki izina kada ka maida cewa munafunci ana magana kawai wanda shi yake ji a cikin zuciyar cewa shi munafiki ne ko ma ba ya san addinin musulunci kadai a za a iya samun kai ɗin musulmi ne mumuni amma kuma akwai wani kaso na munafunci da yake ɗan fuzganka kaga waɗannan abubuwan da muka faɗa idan ka ji cewa akwai wasu abubuwa da kake ɗan gajiyawa to kai kokari ka je ka ƙara wasu ya maka fatsakir inda Allah ta'ala ka je zuciyarta haka kai ta wanke ta dama kullum haka ake amfanin karatu idan ka ji amfanin imani idan ka ƙara ji amfanin qur'ani idan ka ƙara ji ko sunna kai ta ƙara wanke zuciyarka kada ƙara wanke dukkan wani dauda da zai zama wato ya zama mata wato cikas wannan shine wato karshen waɗannan ayoyi masu albarka da muka karanta a dusule suna magana akan wato munafikai ne Allah ta'ala ya tsare mu da munafunci Allah ta'ala ya tabbatar mu da imani a cikin zuciyarmu Allah ta'ala ya raba mu da dukkan sharrin wasu munafikai Allah ta'ala ya tabbatar da dukkan mu akan addinin musulunci za ka kamar za mu shiga ko lokaci yayi ko ba za mu shiga wata aya ba amma insha Allah a gobe za a tara za mu shiga sabuwar aya in Allah ta'ala ya tabbaya su kawai wannan za mu ɗanyi bayani a taƙaice na wannan littafin da malam ya bani na duba ɗan abin da zan iya dubawa kusan ana ta ɗan kance ba zai yi a abin nan ba wannan asalin littafin na wani mutumi ne Sayyid Abdul Hakim Afendi wacce sunansa kenan shi wannan wanda aka sa sunansa a nan ƙasa wataƙila ko shi ne ya rairaye ko abin da ya kama da wannan amma asalin littafin da na duba wasu sunansa kenan wannan Sayyid Abdul Hakim Afendi to shi littafin ya haɗa abubuwa da yawa gaskiya na farko da yake kusan turkawa lokacin da aka sami rigima ta kamar aka turkin da to an dinga damuwa da science kwarai da gaske to sai a lokacin aka dinga dabbaka wannan Darwinian theory saboda haka su in suka samu kuma dama kuma ta kowane lokaci ba sa kasa abu wajen yin raddi ga wannan ɗabi'a da wannan aqida za ka samu Harun Yahaya shi wa turke ne ya da wasu rubuce-rubuce da yayi likai da turanci da yana taraddi akan Dawud theory ire-iren waɗannan to shi ma wannan biltafin daga yayi ta magana a farko-farkon shafin yana yin radi a wannan har ma shi a tafi matafiya da ya tafi a kansa yana cewa galibi ma Allah kayama shi Charles Darwin din ne shi kusa Charles Darwin ana da mazhaba guda biyu game da asalin wannan evolution theory din da ya kawo shi wasu suna magana cewa shi asali ba fa shi yana nufin cewa asalin dan adam biri ne kai tsaye ba wannan ba precise wajen din sa bane a su atheists ne da baya da suka zo suka ara ban faɗa wannan tunanin nasa shikenan kawai sai suka maida wannan akin ta baka wata kila za a ji wasu daga cikin wasu a ji ɗan kwana-kwana na sa ta magana cewa ba fahimci mai Charles Darwin yake faɗa ne ba eh to in akwai wasu wannan ra'ayin ne wanda kuma wannan ra'ayin tana da rauni kwarai da gaske ko dan saboda duk sauran scientists galibi kusan ka ce cewa 70% su sun tafi akan cewa abin da yake dubi kenan kuma musamman in ka je ka duba ni ban taba duba shi asalin tafin origin of species din ba na tabbatar ina nan a aka amma ina da larabcin sa na taba dubawa ba wai duka ba na dan yi farfar haka na duba to idan ka duba za ka ga shi a cikin shi Charles Darwin yana magana cewa shi daga cikin abin da ya dabe shi shine babu abin da ake kira transitional species amma da kira al-ashkal al-intiqaliyya da larabci haka suka fassara shi nake lambani a cikin tafin wai abin da yake magana yake cewa to ai kaga inda ana cewa duk waɗannan halittu ma kuma su abu daya to ya kamata a ce kuma an samu wani wata halitta baina abin da yake kira kuma transitional species wai a ce wai su kaman mutum a ce akwai wasu halittu wanda suke ba su zama mutum in ba kuma suna tsaki ba su sun taso daga biri amma ba a ce an samu biri ba kuma an samu mutum ba wannan shi kanka shi ya kawo wannan ya isharar wannan masala a cikin wannan littafin shi da yake origin of species amma wannan translation din sa ne yana da aslul anwa ne da dalilin shi da aka da dadewa so wataƙila in mutum ya ji ya duba zai masu karatu wanda suka kanta kimiyya za su iya zuwa su duba su gani me ya gaskiya al'amari da yawa dai masu ilimin kimiyya suna cewa shi ya kawo wannan aqida so na dan yi magana akan wannan saboda yanzu ana samun wasu masu wa'azi kamar da Irani suna ta cewa wai ai shi asali ba fahimci tunanin sa bane wasu kuma suna kokarin su ce ai ruwan da yace kaza 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 suna da sauran su ne Allah ya kyauta to shi ma ya zo da wannan aqidar sai rubu akan ta amma shi abin da tafi akan sa shine wai Charles Darwin din shi wato an masa ƙarya ne wannan tafi ya rubuta 1859 da ya rubuta shi abin da yake nufi daban su kuma abin da yan baya suka fassara daban wannan sai a ji a duba a gani amma ni shi abin da tafi akan sa kenan amma mu abin da yafi damu na shine wato idan ka duba abin da ya zo da shi a fuskar aqida shafi na 16 galibi aqida ce ta mutakallimu ne ga yazo da shi shi mutum da su waɗannan mutane yan ba sha'ira bane mun kaga mu malikiya muke a sha'ira amma su suna abin da kira maturidiya ne duk ɗaya ne amma ana samun dan babbaci ya an zaya haka to shi aqida sana na shi ma na al-kalam ne ina wato fahimtan siffan da Allah ta'ala ya siffata kanshi amma a hanga ta masu ilimin logic su yana bin wani mutumi al-maturidi Abu Mansur al-Maturidi haka yake bin sa to galibi wannan abubuwan da ya kawo su al-baqa su qiyamu bin nafs su wahadaniya mukhalafat al-hawadith wannan an duba kawai ya ji su ne dai ya kara fada illa iya kare shi kawai ya kara sifata at-takwin takwin kuma dama wannan ɗan maturidiya su suka kara shi ɗan maturidiya suka kara suka kawo wannan aqida da haka saboda haka wannan aqidin da ya kawo shi a farkon al-awali gaskiya duk ba aqida shi da ahlus sunna ba baki da shi ta ahlus sunna ba duk yayi ta manganu wannan da ba sun yayi nesa da aqida ta ahlus sunna daga ci akwai inda yake magana akan imani ga wanda zai yake dan sawaran kafin da muke yi a nan masacin malam bulama zai ga ai mun yi waje da karshen karatun mu akan masu cewa imani kawai shine ka gaskata ka fada a baki kawai wato sai fitar da aiki daga cikin imani to a cikin dafin nan shi ma haka ya fada ya ce shi imani kawai shine ka fada a baki kuma ka gaskata amma wai aiki ba a cikin imani haka ya fada to kaga wannan shi wannan wato aqida ce da bazai a ce mutane su karanta ba gaskiya ba daidai bane saboda kai yazo da wasu aqidu iri aqida ce ta maturidiya yazo da shi sannan kuma shi ma a fikihun da yazo da shi galibi fikihun da yazo da shi na hanafiya to kuma da yazo da shi da ya kamata tunda Allah san da Hausa ne a Hausa kuma kai waɗannan Hausawan mu a yanzu wanda suke rayuwa a ƙasar Hausa sun fi zama malamai yanda da an yi yanzu muna wa'azi yanda ana kuna gane wannan su a Turkiya bayan za ka yi wa'azi ka ce za a gagane haka saboda duk sun zama wasu mutane daban to mun fi zama malamai akan akan to ba san me amfani kai mun ba raina mun ba kace kace wa zaka fasara abin kuma kazo da hanafiya galibi da kazo da wannan kujuna hanafiya ba kazo da shi a gayansa ne ba kazo da dalili ba kawo cewa ai kaza hukuncin haila kaza ne hukuncin kaza kaza kuma hanafiya to ba sani ba so yake bar malikiyan ta mu kuma tunda da yazo da sunna qur'ani da sunna yake cewa ni kaza ta fi kafi a wajena kaga yanzu yazo da wani abu ne na ilimi amma yanzu kazo da masabin ita kadai kuma a waɗanda su kuma galibi sun zo sun karkata ma wata masaban da ba wannan ba to ba sai amfanin fasara shi zuwa Hausa ba gaskiya sai haka wannan litafi a farko dai aqida wannan kaulan wahidan mu ba mu bayar goyen bayan a wannan Dubai ko amfana saboda babu wani amfani a ciki sai shari'a ciki amma bangaren fikihu to mutum yana bukatan ira wannan nazari wata kila a makaranta ko wani abu akan fikihun hanafiya gaskiya to a cikin sa akwai fikihun hanafiya kuma da hanafiyan ce babu wani ba za a ce kai tsaye bata bane tunda fikihu ne na malam Abu Hanifa akwai za a iya amfana da shi amma dai an a nasiha ne mu sai mu ce mu tsaya a fikihun garinsu fikihun garinsu nan aka mai hidima kuma na zai fahimta yanzu nan idan ka zo ka ce bakwai da kai fikihun hanafiya na maka iyata kuma ba mu sani ba sai dai abinda malamai abinda ya zama wajibi sai mun sani amma fikihun malikiya shi muka aka tarbiyance kowa da kowa akai saboda haka wannan gaskiya shine laje abinda yake a tsakanin zamu ke faɗa a littafin bangaren ilimi na tauhidi wannan bai da kyau bangaren ilimin kuma hanafiya wannan mutum ya ji ya gani zai iya karantawa shikenan amma dai zai ji abin ya mishi babban kwai zai ji abin faɗa wani abu a biki daban da abin da shi ya sani to kai je kuma ya rikici je ba matansa iya ba matansa karanta sa da kokarin karanta karatu shi ya ba saka karanta kuma ta zo ta burkice baki daya tace to ita ta burkice baki daya saboda duk kuce kuce ya sha banban to kuma malikiyan ma malami sa cewa ta fi daidai da hadisai Abu Hanifa shi bai yawo ya ta tar hadisai ba dan haka akwai kiyasi da yawa akwai subjective opinions da yawa saboda haka wannan shine da aka kace bayani kan wannan littafi ragowar kuma dai na tabbatar in aka duba za a ga abubuwan da muka faɗa abu da muka tabbata Allah ya ba mu lada abu da muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.